anam da shugaban kasa da shi ya gagora bisa ga wa'annan dauke-daukein yara dalibai makaranta da ake yi kuma mun gano daga bayanan sirri cewa babban matsala shine matsalar ma'adinai saboda haka an fitar da doka na dakatar da aikin ma'adinai gabaki daya a jihar Zamfara sannan kuma an ce babu jirgin da za a tuka a saman jihar.
Akwai wasu hujjoji da aka dogara da su akan wannan matsayi kuma kana ganin zai kawo sauki wurin cigaba da satar dalibai da ake yi a lokuta daban-daban musamman a arewacin Najeriya?
Don Allah wani abin zai tasiri domin daga bayanan sirri an lalanta sha'anin satar mutane da neman kuɗin fansa da sha'anin harkan ma'adinai wato kuɗin da ake samu daga wurin ne ana amfani ana sayar da kamai kuma ana ɗiban mafi yawan gwal tagulla da su azurfa ana fitar da su ana kai su ƙasashen waje.
Amma wannan zai ba mutane mamaki a ce ana iya danganta satar dalibai ko satar mutane da maganar haƙo ma'adinai, me yasa ake iya danganta wannan matsalolin guda biyu tare?
Ba sabon abu bane nan ba kawai a Najeriya bane, ka tuna baya a ƙasar Sierra Leone da su Liberia da kuma Congo inda ake mahar amfani da yara ƙanana wato haɗin ma'adinai yakan kawo kuɗi da wuri, kuɗin da za su yi amfani su sai makamai sannan su taimaka wanda suke wa aikin, amma wa'anda suke wannan barnan suna da alaka da kuma yanzu da mutanen 'yan Boko Haram domin su ma an katse musu hanyar da suke samun kuɗi da wasu dokoki da aka sa kwanakin baya. Saboda haka sha'anin ma'adinai kan kawo kuɗi da wuri, inda sha'anin shan kwaya ke ba mutanen nan 'yan ta'adda kuzarin yin aiki. So sun gano wannan hanya ce da za a iya samun kuɗi da wuri kuma ba wanda zai rage dakatar da su.
Abinda watakila al'umma suke ta tunani a kai wanda watakila za su fahimta da matsayin gwamnati shine duk wannan barnar da ta'adin da ake yi ba a taba jin ana sace masu haƙar zinarin nan da sauran abubuwan albarkacin ƙasa su tagulla da zinari da sauransu domin suke da kuɗi, amma ana ganin kamar ba a sace su. Wannan akwai abu da gwamnati ke tunani akan wannan?
Kware a cikin bayanan da muka samu ya zama cilas duka wayannan 'yan kasashen waje wanda suka shigo jihohinmu inda ake sha'anin ma'adinai dukkansu ko na Afirka ne ko wanda suka fito daga kasashen Asiya dukkansu yanzu akwai hanyar da za a ce musu su fita domin mafi yawancinsu kila 99 a cikin 100 ba su da takardu na kwarai dukkansu sun zo da takardun jabo wasu ma fursunoni ne aka kwashe aka kawo kansanmu don wani haka dole domin su ne ake amfani da su su kuma su suke amfani da nan bakakin fasar su yi musu wannan aikin banzan don haka dole sai an duba wannan abin su ne wato kamar matukan motan wannan shirman da farnan da ake yi.
To amma anya ba sai an ɗauki matakan kai hare-hare akan 'yan ta'addan nan ba kafin a samu zaman lafiya tunda gwamnati na cewa ba ta so ta yi sulhu ta haifo ta yi amfani da ƙarfin tuwo domin ba a sulhu da ɗan ta'adda?
Bayanin da na yi wa 'yan jarida na gaya musu cewa ko da yake gwamnati ba ta kiyaman sulhu amma mun ga cewa sulhu ba ta kai mu ko ina ba, mutanen nan ba su da amana ba su riƙe alƙawari saboda haka gwamnati za ta yi abin da ya kamata ta yi abin da aka sa kundin tsarin mulki. Haƙƙin gwamnati shine a tsare rayukan mutane da kayansu da dukiyoyinsu saboda haka yanzu da ƙarfin tuwo da farauci mutanen nan da suke kawo mana shi a kamo su sannan gabansu suna so su yi sulhu wani abu daban ne.